sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan, ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Asabar 3 ga watan Satumba na shekarar 2022. Ga labaran duniya, mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Fadan makamashi tsakanin Rasha da kasashen yamma kan yakin Ukraine ya sake kunno kai a ranar Juma'a, inda Moscow ta jinkirta buɗe babban bututun iskar gas zuwa Jamus da sauran kasashen G7, inda su kuma suka tsayar da farashin man da Rasha ke sayar musu. Katafaren kamfanin makamashi na kasar Rasha Gazprom ya ce ba zai iya buɗe iskar gas din ta rinka zuwa Jamus ba sa'o'i kaɗan kafin a sake buɗe bututun da Rasha ta ɗora alhakin lalacewarsa kan matsalar fasaha, matakin da zai ƙara dagula matsalar makamashi a Turai. Kakakin hukumar tarayyar Turai Eric Mama ya faɗa a shafinsa na Twitter ranar Juma'a cewa Gazprom ya yi amfani da ƙarya da yaudara wajen rufe bututun. Moscow ta ɗora alhakin takunkumin da ƙasashen yammacin duniya suka ƙarƙaba mata bayan da ta mamaye Ukraine, wanda hakan ya kawo cikas wajen kula da bututun iskar gas ɗin, a cewarta. Tarayyar Turai na zargin Rasha da yin amfani da ƙarfinta na samar da iskar gas wajen mayar da martani ga takunkumin da ƙasashen Turan suka ƙarƙaba mata. Shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya IAEA ya faɗi jiya Juma'a cewa shi da tawagarsa sun ga duk abin da suka nemi gani a tashar makamashin nukiliya ta Zaporozhia da ke ƙasar Ukraine. Ya ce ba su yi mamakin komai ba, kuma zai fitar da rahoto a farkon mako mai zuwa kan sakamakon binciken nasa. Rafael Mariano Grossi ya faɗa manema labarai a filin jirgin sama na Vienna bayan saukarsa. Damuwarsa ita ce abubuwan da ake bukata masu muhimmanci, kamar samar da wutar lantarki da kuma ma'aikata. Ya ce yana da matukar muhimmanci ga hukumar IAEA ta kasance a tashar. Tawagar ƙwararru 13 ne yake tare da Grossi, kuma ya ce sun bar mutane 6 daga cikinsa a Zaporozhia. Daga cikin 6, biza su kasance har sai an kawo ƙarshen tashin hankalin, wanda ya ce hakan zai kaga garimin sauyi. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fadar White House ta yi allawari da sake barkewar rikici a ƙasar Eritrea a makon da ya gabata, wanda ke yin barazana ga rura wutar yunwa da taɓarɓarewar yankin zirin ƙuryar Afirka, bayan rugujewar jijin ya tsagaita wuta na watanni 5 a yankin Tigray na arewacin Habasha. Sakatariyar labaran Fadar White House Karine Jean-Pierre ta shaidawa manema labarai jiya Juma'a cewa suna allawari da sake ɓullar rikici a ƙasar Eritrea da ci gaba da kai hare-hare a wajen yankin Tigray da kuma hare-haren da gwamnatin Habasha ke kaiwa. Ta buƙaci ɓangarorin da su tsagaita wuta, babu hanyar soji da za ta magance rikicin, a cewarta. Gwamnatin tarayya ta Prime Minister Abiy Ahmed da kuma jam'iyyar Tigray People's Liberation Front TPLF sun zargi juna da hannu a rikicin na baya-bayan nan. Ƙungiyar TPLF ƙungiya ce ta siyasa mai ɗauke da makamai, wata ta jagoranci ƙasar a matsayin wani ɓangare na ƙawancen da ke mulki sama da shekaru 20. Amma a yanzu Addis Ababa ta sanya ta a matsayin ƙungiyar ta'addanci. Gwamnatin Biden ta sanar da sayarwa taiwan makamai na sama da dala biliyan 1 a daidai lokacin da takaddama tsakanin Amurka da China ke ƙara ruruwa kan matsayin tsibirin. Wannan ciniki ya haɗa da dala miliyan 355 na makami mai linzami daga sama zuwa teku da ake kira Harpoon, da dala miliyan 85 na wani makami mai linzami na zamani. Kashi mafi girma a cinikin shine na dabaru na dala miliyan 655.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu kawo muku tattaunawar da muka yi da babban hafsan hafsoshin mayakan ruwan Najeriya, Vice Admiral Awal Zubairu Gambo, wanda ya mana bayani mai tsawo dangane da irin hoɓɓasan da rundunar ke yi domin tsare ƴanci da tsiyocin Najeriya ta cikin ruwa, da kuma yadda suke tafama da masu tafka miyagun laifuka a cikin ruwan, da kuma irin nasara da aka samu kawo yanzu har ma da ƙalubale. Tomadalla, yanzu sai ku gyara zama don jin cikakkiyar tattaunawar.
Wato idan muka duba sha'anin tsaro, musamman yadda 'yan ta'adda da 'yan fashin teku da sauransu suke haddasa rashin tsaro a cikin ruwan Najeriya, yanzu ranka daɗe wani ƙoƙari rundunar sojojin ruwan Najeriya ke yi domin tabbatar da tsaro a gaba ɗayan ruwan da ke cikin Najeriya baki ɗaya?
Zan ce sashen zirga-zirgar teku yana da matuƙar muhimmanci ga harkokin tattalin arzikin ƙasar nan, duk da cewa ba kowa ne ya fahimci hakan ba, domin ko hakar teku ta hada da safarar jiragen ruwa da kamun kifi da sauran albarkatun cikin teku. Duk da tasirin waɗannan abubuwa da na ambata, ana samun masu yawan keta dokokin zirga-zirga ta teku kuma tattalin albarkatun teku, sun ko hada da ta'addanci da fashin teku da kamun kifi ba bisa ga ka'ida ba, da kuma yaduwar kananan makamai da masu sauƙin sarrafawa da hana safarar miyagun ƙwayoyi. Abin tashin hankali ma shine waɗannan manyan laifukan da ake aikatawa suna jawo mummunar illa ga ci gaban tattalin arzikin ƙasa tare da wanzar da talauci. Wato wannan shine dalilin da yasa rundunar sojojin ruwan Najeriya ta ɗauki ƙwararan matakai domin shawo kan matsalolin. Matakin farko da rundunar sojan ruwan Najeriya ta ɗauka shine ƙara yawan harkokin ta a cikin teku ta hanyar gudanar da sentiri babu ƙaƙƙautawa. Daga nan kuma sai muka ci gaba da amfani da na'urorin fasahar zamani domin inganta tsaron teku, da suka hada da na'urar hangen nesa ta Falcon Eye ko kuma idan mikiya domin ƙarfafa ayyukanmu na tsaron teku. Waɗannan matakai da muka ɗauka sun taimaka sosai wajen raguwar aikata manyan laifuka a cikin yankunan tekun ƙasar nan da kuma mashigin ruwan Gini, wato inda ake kira Gulf of Guinea region. Dalilin da ya sa kenan hukumar kula da yaƙi da 'yan fashin teku a tsakanin ƙasa da ƙasa a cikin rahoto na ko kuma in ce rahoton da aka wallafa ranar 14 ga watan Yuli 2021 ta nuna cewa shekaru 25 kenan rabon da a samu irin wannan raguwar aikata fashin jiragen ruwa a yankin teku tekun ƙasar nan. Ita ma wata mujallar da ke buga rahotanni kan sha'anin tsaro ta gaskata wannan bayani da hukumar ta buga, inda ta ƙara bayyana raguwar fashin teku da kai hari a kan jiragen ruwa. Waɗannan dalilai ne suka sa a ranar 3 ga watan Maris shekara ta 2022 hukumar kula da yaƙi da kuma 'yan fashin teku a tsakanin ƙasa da ƙasa ta fitar da Najeriya daga jerin sunayen ƙasashen da fashin teku ya yi tsanani. Wannan nasara da muka samu ta ƙara mana ƙarfin gwiwa, domin kuwa har yanzu ba a ƙara samun wani rahoton fashin teku ba a watanni 6 na farkon shekara ta 2022. Don haka kuma an yi hasashen cewar satar ɗanyen man fetur za ta ƙaru, domin kuwa 'yan fashin teku za su sauya dabaru domin ci gaba da aikata waɗannan irin manyan laifuka.
Wato za ka cewar aikin ba ƙarami ba ne, musamman in muka la'akari da ruwan da ke Najeriya daga dukkan bangarori. Wannan yana bukatan a samu manyan kayan aiki na jirage na sintiri da kuma na kai farmaki da sauransu. Ban sani ba ko za ka mana bayani dangane da irin manyan kayan aiki da kuke da su, abin da ya shafi jirage na sintiri da kuma jiragen yaki da kuma waɗanda ake da su a baya da kuma ƙari waɗanda aka samu a baya-bayan nan.
Sabbin kadarorin da rundunar sojojin ruwan Najeriya ta mallaka ya biyo bayan irin tallafin da shugaban ƙasa kuma babban komandan rundunar sojojin Najeriya shugaba Muhammadu Buhari yake ba rundunar sojojin ruwa domin ƙara mallakar kadarori, musamman ma a shekara ta 2021 lokacin da rundunar sojojin Najeriya ta karɓi sabon jirgin ruwan Safiyo a teku NNS Lana. Yanzu haka jirgin na NNS Lana yana Safiyon yankunan tekun Najeriya ta hanyar amfani da na'urorin fasahar zamani da aka saka a cikin jirgin ruwan. Wannan zai sa ƙara samun tsaron teku a yankunan tekun da ke karkashin kulawarmu tare da share fagen ƙaruwar ƙarakainar jiragen ruwa a tashoshin jiragen ruwan Najeriya, wanda hakan zai bunƙasa tattalin arzikin ƙasar nan. Bugu da ƙari kuma a cikin watan Mayun wannan shekara ta 2022 rundunar sojin ruwan Najeriya ta kafa sabon jirgin ruwan da aka kera mata mai tsawon mita 100 wanda aka rada wa sunan NNS Kada. Kos ka san Kada a Hausa.
Dede duba da irin bayanan da ka mana a wannan zantawa da muka yi yanzu, muna iya fahimtar nasarori da kuka cimma da kuma irin hoɓɓasan da kuke yi domin ba da gudunmawarku wajen tabbatar da tsaro a ƙasar nan. Kuma kamar yadda masu magana ke cewa, kowace irin nasara na zuwa da irin nata ƙalubalen. A matsayinku na rundunar sojin ruwa, na tabbata dole akwai ƙalubalen da kuke fuskanta, kamar waɗanne ƙalubale da kuma irin hoɓɓasan da kuke wurin magance su?
Well, ƙwarai da gaske, kamar kowane ɗan adam akwai wasu ƙalubalen da rundunar sojin ruwan Najeriya ke fuskanta, musamman ma ta fannin ƙarancin albarkatu domin sauke nauyin da dake kanta. Na tabbatar da tsaron teku. Sai dai kuma rundunar sojin ruwan Najeriya na sane da cewar ita kanta gwamnatin tarayya tana fuskantar ƙarancin albarkatu da sauran ƙalubalen da suka dawaibaye ta. Yayin da muke miƙa godiya ga irin tallafin da gwamnatin tarayya ke ba wannan runduna, muna ƙara tabbatar da cewar mai girman shugaban ƙasa cewar za mu ci gaba da riri ta albarkatun da ake samar mana wajen gudanar da ayyukanmu. Akan haka ne rundunar sojin ruwan Najeriya ke ƙara jaddada ƙudurinta na haɗa kai da sauran masu ruwa da tsaki ta fannin safarar teku a cikin gida da waje domin musayar muhimmin bayanai da za su taimaka wajen shawo kan matsalolin rashin tsaro a tekun ƙasar nan. Rundunar sojin ruwan Najeriya ta samu gagarumar nasarar rabuwar ayyukan barayin mai. Ko shakka babu mun san cewar waɗansu barayin za su iya kawo turjiya. Ɗaya daga cikin hanyoyin da suka bullo da su sun haɗa da furta kalamai na ɓatunci ko wallafa wasu bayanai irin na rashin kishin ƙasa. Waɗannan irin kalamai suna iya buge wuyawu, musamman ma a daidai lokacin da ake fafutukar yaƙi da manyan laifuka da masu aikata su. Saboda haka tilas mu yi ƙoƙarin daƙani na ɓaci da kuma wannan lokaci da muke tunkarar manyan zaɓuɓɓuka a ƙasar nan. Bugu da ƙari kuma ana buga rahotanni masu karo da juna daga sassa daban-daban da ke dangantaka da wara suna danganta hasarar man da ake yi a kan sata kaɗai tare da ɗora laifin a kan rashin cikakken tsaro. Kusan dukkan waɗannan zarge-zarge ba gaskiya ba ne. Alal misali, akwai ganga 100,000 ta ɗanyen man fetur tana kwatankwaci lita mai miliyan 15,800 wadda ke matsayin kusan tan 5 da kuma sawu 3,160 a rana. Wato wannan ga dukkan alamu ba abu ne mai yiwuwa ba idan aka yi la'akari da kasancewar hukumomin tsaro a yankunan tekun kasar nan da kuma shirin da rundunar sojin Nigeria ta kaddamar na operation dakatar da barawo. Saboda haka akwai buƙatar da ake yi wa 'yan Nigeria ta fahimtar bambancin da ake tsakanin satar mai da kuma hasarar mai.
Babban hafsoshin mai a ƙaruwar Najeriya kenan, Vice Admiral Awol Zubairu Gambo. A makon gobe za mu ɗora. Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Solomon Abo shi ne wanda ya daidaita mana sauti. Salihu Awal da kuma sashin Hausa na muryar Amurka Hassan mai na kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
To gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, sai na ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Ni ne Haruna Mamman Bako daga nan gidan rediyon Niyya FM na birnin Kwanni dake cikin jihar Tawa, jamhuriyar Niger. Zan gabatar muku da wannan shiri na yau na daddan gari wanda ke zo muku a ƙarƙashin haɗin gwiwar sashen Hausa na muryar Amurka da gidajen rediyo daban-daban na nahiyar Afirka, inda a yau muka leƙa a garin Cira Saguni da ke cikin da'irar birnin Kwannin jihar Tawa, jamhuriyar Nijar, domin jin tarihin wannan gari inda muka yi kitibis da hakimin garin wanda ya soma da zayyana sunansa.
Ni Alhaji Hassan Gado, hakimin Cirasa. Ni an matsayi na hakimi na goma na Cira Saguni.
To yanzu shekarka nawa da zakwa duniya?
Shekara 70 galan.
To wannan gari muna yi musan me yasa aka ce mai Cira Saguni?
Wata abin da yasa aka ce mai Cira Saguni, guni gare mu na aiki. Kamar in mun kace gonka ga daji hakan ga sai mu tattare mu ce don nama na kaji abin da yasa aka ce mana Cira Saguni.
To mi asalin girka wannan gari, suwa sun ka girka shi da ina sun ka hito?
Guni Adamu ya girka shi da kowan gida hito zaka nan ya aza shi.
Yanzu Allah ana kai shekara nawa haka, misali ana ya kwatamtawa?
Yanzu kila garin dai ko bai dade ba shi a shekara 200
da girkawa.
Awo nan Cira Sa ko bata dade ba ta shekara 200.
Muna yi musan kaman mutanen da a cikin garin, mutane wace kallan mutane da wace kala akwai ciki?
Ba mu da wasu mutane bai can Hausa, ba mu da wani iri ciki. Shikenan Hausa na makiyayan mu na daya hella ni garin ga.
Hausawa, Arawa, Gobirawa, inni irin Hausa.
Gobira na babu wani wata kala ciki.
To me ya aikin mutanen garin?
Ba mu da wani aiki daga noma sai kiyo, sai sauran ya sana'a. Shi dai na aikin mu.
Shi Gune Adamu wanda ya kawo wannan garin na Cira Saguni, yalla an san ko da ina ya fito ya zaka nan, ko shi dai ya taho ya to da jama'a, ko kuma da wata ƙasa ce ya bar wata ƙasa ya taho a kadi abin shi?
Ni dai naji an ce da na ya taso ko muna Cira Sa na ne hada ma kowan gida.
An ce garin can shekarun baya an yi ta yayi ta ya koka sosai, shi da kan hari dama da hauni kana ya kadan buskuta muna ga ne abin.
Kamar in yaki ya taho har da kwanni ba ta yaki sai Cira Sa ta shiga gaba.
Garin ya shahara wajen yaki?
Ya shahara har da kwanni ba ta yaki sai Cira Sa ta zo, sannan Gune shiga gaba, sannan su bi shi.
To halibe halibe su kai mi su kai ke ba su sun kai ko masu sun kai
da kibai da masu da takubba da su sun kai aiki wannan lokaci
su mutanen cera su
awo
to muna yi musan yalla shi wannan garin shi na da wata martaba wadda daga nan garin yalla duk duniya an kaza ga ya ba a samu irin ta
eh to muna da martaba dan kaga lokacin da ana yi duwa tsinga hadiya suka yin yaki ya taho
can shekarun baya
awo can shekarun baya zamanin wadannan ne hada maka da kuma ga tabki ga hanan shi ma yana cike da ruwa in ta wuya yaki ya dun haro sai ya zo sa jallo ya dauki ruwan nan duka da mai aka sun to sun ga babu ruwa dole sai su koma
da ga kishirwa ta kashe
awo da kishirwa ta kashe su
to muna yi musan shin wannan martaba yalla ta sa wajallo a kwalhe ruwa da kuma gamewar duwatsu yalla har yanzu a matsayin ka na hakimi mai gari yalla akwai ta ko yanzu an ka taso magarin kana ya kashin hida wannan duka ka kwalhe ruwan gari kuma duwatsu su game ta da dole in mutun ya ga duwatsu na ta kokarin game ya shi kasa da gudu dole shi abin bai
ko yanzu muna tsammanin haka ne Allah ya so bisa ga duwatsun ga su game da madaukar wannan ko yanzu muna tsammanin haka ne tun da gado na awo
gare ka abin shike ko kuma akwai wani wanda shi na rike da wannan
iske shi mun kai tun da mai iske shi ko muna tsammanin haka nan ko yanzu da uwaye mu da kakannin nan
don gare ka shike kai aje da shi yanzu ko kuma akwai wani lalatijo da an ka ba aje atai
akwai
shi na aje da shi
awo shi nan da wannan aje
ko yanzu an ka hararo garin abin na ta
yi insha Allah insha Allah shi na motsa
muna yi musan shi wannan gari shi na da wata matsala gagaruma wadda yau ita ta kai muku tsoro tsakakkai wadda yanzu kuna son mahukumta su yi muku maganin ta
muna da matsala dan muna son hanya ga ta nan mai hitowa da kwalta ta zaha garin ga ka gani ko yanzu ka shigo cikin cebu
babban titi na gari
awo muna matsalar shi muna so ne
game da matsalar babban titi wanda ya hade da babban kwalta wadda ta tashi daga yamma zuwa gabascin kasar ta jamhuriyar Niger da hakimin garin Jera Saguni yayi magana na tuntubi Mala Abdu Muhammadu magajin garin birnin Kwanni wanda karkashin hurumin sana'a garin yake domin jin ko ya za a yi a magance musu wannan matsala
ni kan kaina na sha zuwa Jera Saguni kuma na san da wannan matsala kuma konsaye din su ya shaka mana wannan magana mai abinda muke so mutane su gane ayyuka muna yin su amma daki daki ne tunda yanzu ina jin abin da yasa kama ita da'irar Kwanni tunda an ka kafa ta mutane ba a yi tattalin kamar kayan aiki ba waɗanda da an ce ar azabura a aiki amma yanzu zakomu to yanzu deja mun yi komandan ben guda da dandan karo wanda ka cika shi na samu abun ga to yanzu muna da ayyuka duka irin wuraren nan mun lisawa su yanzu jiran mu kai nan da sati 2 zuwa sati 3 dandan karon nan da ben za su zaka to in sun zaka duka inda mun kai sibile inda ya kamata mu yi wannan aiki za mu je mu shi wannan titi nasu mun san da shi kuma insha Allah cikin bayya din mu na bana kusan kilo 25 haka muke so mu yi cikin gari da kewayen shi inda wata matsala duk take wani ta hanya za mu sa dabe mu sa mata dabe insha Allah abinda muke jira waɗannan kayan aiki da mun kai komandai dan mun yi komandan su deja har mun yi ha waɗanda sun ka ya kamata su ka kayan aiki an ba su takardun su su ka aika yanzu da sun kawo kuɗi na ƙasa in mun biya su mutane za su gane kayan aiki sun shigo dan gadan gadan za mu shiga na aiki dan nan cikin garin Kwanni da kewaye don ka yanzu bale yanzu da ka faɗa mai ga matsala ta Jera Saguni don ka yanzu insha Allah in ka aiki mu sun ka zaka ita za mu sa sahu na harko kahin wani abu ya biyo ba
masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen wannan shirin na da dan gari wanda ni Haruna Mammana Bako daga nan gidan radio Niyya FM na birnin Kwanni jamhuriyar Niger da ke cikin jihar Tawar kasar muka gabatar muku a ƙarshen haɗin gwiwa da sashen Hausa na muryar Amurka kuma daga nan ne zan haza wa salam da ku sai ce sai kuma wane karan idan Allah ya so
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu
Angara angara zo kwana na igozi da ruwan sarka da wuce tana duwa duwa duka na sanala san sanwa san dawa dai ko siri da ruwan san san sanwa san duwa we garin masoyi ba ni sa haka na jo ilwa kaiyawa dai yankuri kai na ko sa adula kuce na wankewa zuciya kamar ta maso ta mutu dan bace da bunda abun so ba na so da hawa ne haya zama yanzu ma hawa
kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.